العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da huwa cewa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabar yau 23 ga watan shawwal shekara 1446 bayan 47 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 11 ga watan afrilu shekara 2026 miladiya cikin amincewan ubangiji mun sake haduwa a wannan majalisi da masallacin gidan Ibrahim Baturo don ci gaba da darasin da muka saba yi a wannan littafi na Al-Wajiz na Dr. Hafid rahimahullah wa hafidhahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu cikin karatun da zamu yi zamu tashi a kitabul at'ima ina tsammani gabanin a gabatowar ramadan kaman anan ne inda muka tsaya ko zamu tashi yanzu kitabul at'ima kitabun da zai magana a kayan abinci nau'o'in abinci abin da ake nufi da at'ima shine jam'u ta'amin wato jam'i na abinci shine at'ima wa hiya ma ya'kulu wal insanu wa yataghadha bihi shine abin da mutum yake ci kuma yake yin kalaci da shi a matsayin abinci a matsayin algaba min al aqawati wa ghayriha na abincin da ake samu abincin da ake ci shine food mayu kotatu bihi kenan ma'ana shi ma dai abin da ake daukar sa a matsayin abinci a ci ayi kalaci da shi wagari ha da wannan wani abu ma wanda dai ake ci yake shiga baki wanda ake taunawa wasu malamai sukan kawo auya sharabu ko ma abin da ake sha shi ma duka ya fada cikin da'a hatta abin da ake sha misali kamar asir da za ka sha jus ke nan wanda ake tatsewa daga cikin fawake shi ma matsayin adba'an yake wani abu da za a sha kamar kunu a matsayin abinci shi ma yake adba'an wasu malamai sun ambaci abin da ake sha shi ma ya fada cikin adda'am a kaman ayat da Allah subhanahu wata'ala ya bada labari na taluta da ya zo a cikin kabilan Banu Isra'il wani jagora da wani annabi cikin annabawan Banu Isra'il ya naɗa bisa umarnin Allah Allah maɗaukaki ya naɗa shi to a lokacin da ya taho da rundunarsa فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي أجل سيأتي شيء الله زي جربيكم دو نقودي دو أنت بلانا دو أن ليشان لتشكسا baya tare da ni sai kuma yace wa man lam yata'am
ദുഃഖമോനും വേച്ച് ബസേക്കാതെ കിടക്കുന്ന ആ താ താ കടവെച്ച് ഒമർലമ്യ ശിവഭൂവ മനസ്സിലാക്കിച്ച് ഒമർലമ്യ താമു ശേസ ഇവർക്കൊക്കെ വെച്ച് ഇതല്ലാതെ ആയ അല്ല അന്ന മായുഷ്റബു താമു അതുകൊണ്ട് ആയ ദലീൽ ചേച്ചു അവരുടെ അക്കേശ ഓ അല അന്നൽ മാ അതാമു വതുഷിക്ക സർവമാലിച്ചു ശേസാച്ച് ഒമർലം യ താമു ശേസാസ്തി അച്ഛൻ അഭിനന്ദൻ ചാറി അഭിനന്ദ അക്കാസിച്ച് മായ അക്കുലു ഇൻസാൻ ദബ്ബാബിഹിമിനൽ അത്തവാജി വഗൈറിഹ ഔ യശ്റബുഹു ഓ അവൻ ദീകേശാ തോന്ന ദുഃഖ യാഫാ അച്ഛൻ അൽ അതീമ മാനവൻ ഹുക്കുംച്ച താഅം യകേ കൻസ വന്ദ സാമു സുവസ്സു ദബച്ച ഇൻഷാ അല്ലാ മാന യച്ചിക പദച്ച വവൽ അസ്ലു ഫിഹ അൽ ഹില്ലു അസലി dangane da abin da ake ci ko abin da ake sha shi ne halacci ay asalu kulli shay'in al ibaha ko illa ma ja'a al shar'u bi tahrimi ko mai asalin sa halal ne sai dai shari'a ta zo ta ce ba halal ba ne Allah ya ce ba halal ba ne Allah ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kaga Allah ya halitta mana duk abin da yake cikin kasa dan mu ya halitta ni amfani da shi ya halitta mana amma idan shari'a ta zo sai ta yi istithna'i sai ta ce kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne to yanzu ya zama haram abin da shari'a ko bata ce haram ba fa yana nan asalinsa shine halacci shi yasa ba ita kirga mana mafi yawancin abubuwan da aka ambata na halacci sai dai harara ko a faɗe shi a dunkule amma barin da aka yi ɗaiɗaikonsu ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai aka nuna haram akasarin za ka ga a cikin nassi yana zuwa ta abin da aka haramta ne suna yake ɗaiɗaikonsu amma abin da yake halal shi kuma ba a cika yin ɗaiɗaikonsa ba sai dai a faɗe shi a dunkule mafi yawanci to ma ne ya ce wal aslu fi al-hilm qala ta'ala Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban kaga wata aya take nuna halacci ya ku mutane ku ci abin da duk yake cikin kasa duk abin da yake cikin kasa ku ci halalan halal ne tayyiban kuma abu ne wanda yake mai tsafta to kaga na an so maka wa qualifier ma'ana akwai abin da qur'ani kuma ya kira shi al-khabith to an kira al-khabith to kaga wannan baya cikin tayyib kenan diddo tayyib ashe kenan abin da aka halatta shine wanda yake at-tayyib yasa aka ce wai harimu alaikum al-khaba'ith mun gane ko wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa qulu washrabu wa la tasrafu innahu la yuhibbul musrifin qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لكم يتفكرون الله يقول وكلوا واشربوا كما كنتم كما كنتم ولا تسرفوا لو أنك كذا في برنا Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala ya ce wa kulu wa shirabu wa la tusrifu ku ci ku sha kuma kada ku yi barna innahu la yuhibbul musrifin Allah madaukaki baya son mabarnata wanda daga cikin shugabanni a baya azzalimi yana so ya kashe waɗansu malamu kuma ya rasa dalili sai ya gayyace su fadarsa da ya gaje su fada sa sai kawo abin sha ya basu ya musu tai suka karba suka sha sai kuma ya kawo musu abinci ya musu tai abin sai kuma suka ci abinci sai ce khalaqtumul qur'an ai kun saba wa qur'ani Allah cewa ce wa kulu washrabu ku ci tukunna ku sha ko kuma sai ku fara sha ku ci sai ce jinin su ya halatta ka san wanda yake son zaluntaka sai shi da shegantaka shi ya kawo musu ba suka sha kuma ba a kawo abincin ba to Allah ta'ala ce wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha nan ba wai ana nufin cewa ci ne dole zai zo a farko tukunna sha ba mun gane wato an ambata ne adatan idan mutane suka ci abinci sukan buƙaci kuma abin sha sai a kawo shi a wannan tartibi ne wannan mu'ad nan dai Allah ta'ala ya yi umarni ba amru wujubin amru ibahati ne an halatta muku ku ci ku sha amma abinda Allah baya so wala tusrifu kar ku yi barna barna ce ba a so ka ci abinci da yawa sama da buƙatar ka wannan barna ne israfi ne ka zuba abinci sama da buƙatar ka ka ci kaɗan kuma sauran ka bar shi a wajen ya lalace israfi ne a je a zubar abu wala ko abin da ya kama da haka israfi Allah baya son israfi don haka ana so mutum ya ci bisa buƙata sannan kuma ya zuba bisa buƙata ba a san israfi a wajen ci da wajen sha innahu domin Allah ta'ala la yuhibbu al-musrifin baya san masu barna qulta fada musu man harrama zinata llahi allati akhraja li'ibadi wa tayyibati min ar-rizqi ai ba wanda zai haramta wane ne kenan zai haramta qawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar ga bayin sa wa tayyibati min ar-rizqi da kuma mai tsafta daga cikin wato arziki abinci ke mu abin da yake mai tsafta cikin abinci Allah bai haramta wa mutane ba Allah ya yi radde ne ga mushrikai mushrikan Qurayshawa a bisa al'adarsu akwai nau'o'in abinci musamman dabbobi da suka ce waɗannan haramun ne da Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'imatin ولا وسيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعلمون to kaga wannan haramta wanda suka yi ko su ce wannan halal ne ga maza wannan kuma haram ne ga mata daga cikin tamaniyat azwaj da Allah ya ambata cikin suratul an'am قل أذكرين حرم أبي الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين فدماء إنكار وانا قائدة بسك سيئة نحلت وانا عبدكم حرمت وانا عبدك تشكين أبن جسي أبن جي آه كفت أبو سمن حرم زينة الله شان سيئك فالا دا قلو وشرب ولا تسلم كتشك شاقوني حلال دي إن بند أبن دها الشريعة تشي حرم Allah shi yake da ikon haramtawa amma asalin komai halal ne don haka ku ci ku sha abinda Allah bai so barna don baya san waɗanda suke mabarnata kuma waɗancan ɗin da suka sa wannan ka'idoji na ganin dama kul ka gaya musu man harrama zinatan lahi allati akhraja li'ibadi kawai da Allah ya fitar domin bayinsa wane ne ya haramta ai ma'ana ana nuna ba wanda isai haramta abu sai Allah ba mai halattawa ba mai ikon halattawa annabawa ma ba su isa halatta abu ko su haramta ba Allah shi ne mai halattawa ya haramta su isar da saƙo suke yi don haka ba sa faɗan sa ransu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tayyibati min ar-rizqi da kuma mai tsafta daga cikin abinci kaga wannan ya nuna kenan ashe abin da yake mai tsafta a tayyibu min at-ta'am halal ne Allah ya halatta asali halacci ne a kansa nan tayyib ba wai ana nufin abin da ya maka dadi a baki ba kenan wanda bai maka dadi a baki ba ya zama haram ba haka ake nufi mai dadi ba ko da kuwa at-tayyib ana fassara shi da mai dadi a wani wajen to ba ana nufin abin da yake halal wanda Allah subhanahu wata'ala yace halal ne, to waye sai haramta? Wane ne sai haramta kawar ubangiji da ya fitar da bayi? Ai babu. Sannan kuma wane ne sai haramta abin da yake na halal na abinci da Allah ya halatta? Ai ba wanda sai yace haram tunda Allah yace halal. Kenan nan ana nuna mana duk abin da zai zama haram na abinci sai abin da Allah ta'ala yace haram. ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله. ما نيجي باب أبن دزي زما حرام أشيكن أبنتي. ده أبن لا يك كلا شيء بشيكو أكشا. إلا ما حرمه الله في كتابه. فأشي أبن ده الله أي يحرم ده على التافنسا. أبن ده الله أنبت القرآن يجي حرام نتوشين حرام. الحرام ما حرم الله والحلال ما أحل الله ما أحله الله أو على لسان رسوله كو أبن ده الله تعالى يحرم تأبس أحرج المنزاسة وانا أبو حرم تسبيزو القرآن ما أما أتكين حديث منزان الله صلى الله عليه وسلم يازو أنت أن حرم تأ إن الله ينهيانكم عن خمر الله من الخمر الأهلية فإنه رجس. كابو الحديث الله مدوكتي ينا حرم تاوكو ناما جاكين جدا الهالي دا أنا چي لوكتي ما دوانا شيدة تزوتا تقواني صحابي سنچك تقواني دا ناما جاكي أنا تقرى ركاوة وانا حنيا أنكا محنيا لا اتكيا أنكا لجاكونا أنيا يانكا ana fararakawa sai ake wannan sheda. To kaga tunda manzon Allah ya fada ne da umarnin Allah subhanahu wataala, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Qur'ani ya bada sheda, annabi baya fadan sa ransa sai abinda Allah ta'ala ya masa wahayi. To don haka wani abun yana haramcin sana abincin yana zuwa ne a littafin Allah, farimat alaikumul maitatu waddam walahmul khazir ila akhir aya. Kaga wannan an zayyana su ne, aka ce haram ne da lafazin Qur'ani. To wani kuma a cikin hadisi yazo misali kamar wancan, kaga jakin gida ne aka haramta, amma jakin jeji nassi na Qur'ani bai zo ba, nassi na hadisi bai zo ba, dan haka yana nan fa baqiya ala al-asl, yana ne yawan zo akan asalin sa. Wannan mai zana-zana nama ne mai kyau a wajen, in ka samu ci abinka da bismillah eh halal ne. Kuma zamanin annabi sun ci, annabi zai je aikin hajji ma ko zai je aikin umara, an ba mu wasu daga cikin sahabbai, kuma annabi ya ce ku ci tunda ba ku kuka saka shi yin farautar ba, kuma ku ce maka masa ba, yayi ne dan kansa ko ba dan ku ba, ko ba ku agaza masa ba, kawai ya dan ku ne, naman yana wajen sa ya ba ku, ku ci abin ku. To kaga shi halal ne tunda nasi bai haramta ba. To wani yakan zo a cikin Qur'ani, wani kuma haramcin nasa yana zuwa a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wa taharimu ma lam yahrimu Allahu iftira'un 'ala Allah. Don haka a bisa wannan sai mu fahimci, haramta abinda Allah madaukaki bai haramta ba, to an yi ma Allah ƙayyade, kaje aka yi ma Allah subhanahu wataala, shi yake da wannan iko, haramtawa da halatta. To abinda bai haramta ba sai wani ya ce haram ne, ko abinda Allah ta'ala ya haramta wani kuma sai ya ce halal ne, to sai ya ma Allah kaje al-iftira'u 'ala Allah. Wannan kuma yana cikin manyan laifin fuka. Wasu malamai ma sun ce al-qawlu 'ala Allah bi ghayri al-haq, al-iftira'u 'ala Allah kenan, suna cewa ya wuce shirka. Shi yasa ma Allah madaukaki ya kawo shi a gaba da shirka a jerin gwanin da ya cikin suratul A'raf, gaba da waɗancan a waccan aya ta bayan muka Ahmad. Qul innama harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha. Kaga ita aka fara ko qul innama harama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al-haqqi وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا alallahi ma la ta'lam. Kaga shine koron ruwa. Sai malamai suka ambaci sharka ma kenan ba ta kai shi ba. Mutum haka kawai sai ya ce kaza halal ne kuma ba Allah ne ya ce halal ba. Kaza haram ne alhali Allah kuma ya ce halal ne shi kuma ya ce haram ne. Ya haramta wa mutane. Yanzu aikin sa ya wuce na shirka. Saboda me yasa ya wuce na shirka? Shirka tana tsayawa akan ma'abucin ta. Wanda ya shirka yanzu shine mushriki, shine ya zama kafiri kuma aikin sa ya tsaya akan sa. Amma wanda yazo shi alqawlu ala Allah bi ghayri al-haq ko bi ghayri ilmi ye al-iftira'u ala Allah, ya kage magana da Allah ne kadai ya isa ya fada shi, kuma sai ya fada sai ya jingina ta ga Allah, wasu za su yarda haka ne ko? Ya tsaya kansa shi ɗaya barnar ta ya bi zuwa ga wasu, alhali shi kansa kaga magana a jingina ma Allah, shi kansa shi karan kansa yin shirka ne. Bilisan al-ham shirka ce, domin Allah ta'ala shi ne yake da authority, shi yake da ikon ya ce kaza haram ne, kaza halal ne. Sai wani kuma sai ya ce kaza haram ne ko kuma kaza halal ne, alhali Allah akasin sai ya faɗa. Yanzu ya kishiyanci Allah ko bai kishiyanci Allah ba? Ya yi shirka yanzu shi ma. Kaga ya yi tarayya da mai shirkan a can, kuma ya ƙara da wani abu, nasa ya zama ciki da alaƙoƙi, ya ƙara da wani abu. Allah shi ran da ni. To don haka malam ya ce haramta abinda Allah maɗaukaki bai haramta ba, ƙage ne da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, kuma Allah ya faɗa, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu adhina lakum am 'ala allahi taftarun wa ma dhannu alladhina yaftarun 'ala allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah. Al-aya. Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu, ara'aytum wal labari ma anzalallahu lakum min rizqin, abinda Allah ya saukar muku na abinci, faj'altu minhu haraman wa halala, sai ku ce wannan halal ne wannan haram ne. Ubal labari game da abinda kuka yin nan, qul allahu adhina lakum, Allah ne muku izinin ku yi haka, am ala allahi taftarun, ko ku kage kuke ma Allah. Ashe harce biyu ne da abin, duk abinda aka ce haram ne ko halal ne ba shi da wani harce na uku, biyu ne. Ko dai Allah ne ya yi izinin a faɗa haka, shi ya faɗi dokar ya ce kaza halal ne, mutum shi ma sai ya faɗa. Yanzu ya faɗa da izinin Allah ko? Domin Allah ne ya ce kaza haram ne ko kaza halal ne, shi ma sai ya isa. In kuma ba Allah ɗin da ya faɗa ba, shi ne ya faɗa, to kenan al-iftira'u ala Allah. Shi ya saka sai tambayar ta zo kashi biyu. Abinda Allah ta'ala ya saukar muku na arziki, ma'ana abincin da kuke ta'ammuli da shi da dukkan abubuwa ba, faj'altu minhu haraman wa halala, kuce kaza haram ne kuma kuce halal ne. To wannan fadan da kuka yi, kuka ce kaza haram ne kaza halal ne, cikin abinda Allah ya arzuta ku da shi na abinci, kul ka gaya musu Allahu adhina lakum, yin hakan da kuka yi Allah ne ya muku izini, sai ce eh. Allah ne ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, ya ce alade haram ne, ko ba haka ba? Ya samu mafita? Ya samu mafita. Hurrimat alaikum al-maytatu wad-damu, sai aka ce walahamul khinzir, kage yanzu yana dalili. In ku har ba Allah ne ya faɗa ko manzansa ba, am ala allahi taftarun, ko ku ga Allah kuka yi wa kage, kenan in har babu hujja a Qur'ani ko hadisi yanzu ya zama me? Kage ake wa Allah. Allah ya ce ka tambaye su, shin Allah ne ya faɗa ko ku kun yi kage ne? Kenan tunda ba Allah ne ya faɗa ba, ana nuna musu cewa kun yi wa Allah kage. To ku tunda kuke ma Allah kage, sai Allah ya biya da cewa wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah. Shin menene waɗanda suke kaga ma Allah ƙarya, me suke zato zai same su a ranar al-qiyama? Zato ga Allah kenan. Bayanin da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi ta cikin littafin Sa'da'u wad-Dawa, karkashin bayani a kayan husnul zanni billah, kyakkyawan zato ga Allah, yace abin da ake nufi da kyakkyawan zato da Allah shine mutun ya rika bin Allah yana bin Allah akan abin da Allah yake so ya yarda da shi ya umarni yana nesantan abin da Allah baya so kuma yana kyautata tsammanin alƙawarin da Allah yace yayi na lada da aljanna ga wanda ya kiyaye dokarsa zai same ta wannan shine al-husnul zanni billah amma ma da mutun ya zamanto yana sabawa Allah yana sabawa Allah kuma at the same time yana tunanin cewa wai ai Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan yalwa ne Allah mai rahama ne a ranar alkiyama yana zaton zai samu kyakkyawan sakamako alhali kuma baya bin Allah yace wannan yaudar kansa yake wannan tamanni ne ba arwaja ai buraka hunaka farqun baina tamanni wa arwaja din yayi bayani akan wannan ibarat ibaratan guda bi al-tamanni wa ar-raja to kaga wancan husnul dhann akwai kuma su'ud dhann to kaga anan sai aka ce wa ma dhannul ladina yaftaruna ala allahi to kenan wadanda suke kaga ma Allah ƙarya me suke zato a ranar al-qiyama suna zaton Allah zai maraba da su ne ai ana nuna cewa Allah fa ba zai maraba da su ba ko sun yi zaton haka ashe wannan ba husnul dhann bane mun gane taujihin ayar ko ashe idan mutum yana so ya kyakkyawan zato na samun mai kyau a wajen Allah to sai ana yin wannan zaton ne karkashin bin Allah da dabbaka dokarsa amma ma dama mutum yayi baran-baran da dokar Allah to ba zai kyautata zato da Allah ba domin Allah dama bai ce zai bada sakamako mai kyau ga wanda ya saba masa abinda ya fada wanda ya bi shi ne man amila menene man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min haka aka ce wanda yake kyakkyawa namiji ne ko mace kuma yana tare da imani shine aka masa alƙawari falanahiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu to kaga annan ne yake husnul zanni kenan nan Allah ta'ala yana ambatawa wancan halattawa da suka yi ba Allah ne halatta ba da haramtawa da suka yi ba kuma Allah ne haramta ba tsakanin biyu ne Allah ne yace ai haka to tunda ba Allah ne yace ai haka bayan sun yi kage ga Allah to kuwa duk wanda ya kage jingina ma Allah subhanahu wataala yana zaton Allah zai maraba da shi ne a ranar alkiyama shine sakon aya guda biyu ai Allah ba zai maraba da shi Allah ya datar da mu وقال تعالى كما الله مدوكي يتي ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم الله ينافق أجل سورة النحل ولا تقولوا تاكشي ما سيدا كما قلنا أكاين أليس وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم سأكت ولا تقول لأك فلا أمنت ليك حلال kuma akai rangwame ga wanda ya samu kansa cikin tsanani to sai kuma aka biye da kashe ni wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haram kada fa kurka fada hadha halalun wa hadha haram ku ce wannan halal ne wannan haram ne lima tasifu alsinatukum alkadiba bisa abinda harcen ku ya siffanta muku kai ƙarya ashe duk wanda ya halatta kaza yace halal ne ko ba Allah ne halatta ba yanzu yayi ma Allah ƙarya ko yace haram ne alhali ba Allah ne faɗa ba yayi ma Allah ƙarya to Allah ya kashe shi akan haka kada ku rika faɗan ƙarya ku ce wannan halal ne wannan haram ne bisa ga kawai abinda harcen ku ya raya muku ya siffanta muku ku faɗa kar ku yi haka litaftaru ala allahi al-kadhiba, don ku ka yi ƙarya ga Allah subhanahu wataala, kuma Allah iftira tokar ku haka. Innal ladhina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun, ku sani fa duk waɗanda suka ƙagi ƙarya ga Allah ta'ala ba sa rabauta, ba za su samu rabo nan duniya ba, ballan ta lahira. Mata'un qalilun, ko sun miƙe ƙafa su a nan duniya a ƙaryar da suke wa Allah ya ƙyale su, istidraji yake musu, ɗan jin daɗi ne kaɗan. Walahum azabun alim, amma suna da azaba mai raɗaɗi a kiyama in sun koma. Daga waɗannan ayoyi duka tahziri suke yin cewa a shekara mutum ya yi garaje na cewa kaza halalta ko kaza haramta, sai fa in Allah ta'ala ne ya haramta ko ya halalta. Kuma asalin komai kamar yadda muka ji halacci, sai abin da aka ayyana aka ce haram. To da yake abin da yake haram shi ne kaɗan, halal ne shi ta tafiyar. Za ka ga sau da yawa a cikin Alƙur'ani in aka tashi magana a kan al-halal wal-haram, mafi yawanci an fi magana a kan haram ne, shi ne za ka ga an ayyana maka shi, an zayyana. So da shi ne kaɗan, haka ne ko? Shi ne kaɗan. Amma abin da yake halal ɗin shi ya fi yawa. Yanzu a cikin abubuwan sha, sai ka ce za ka kirga abubuwan da yake halal, ai ka gama da aiki ko ba haka ba? Ka gama da aiki, ka ce koko, ka ce kunu, ka ce hura, haka ne? Aiki ya same ka, ka ce zoko, ka ce kunun zaki, ka ce lamarje, balle ka fada kuma wajen tuke-tuke da ake yi na abinci, kirgawan sai maka yawa. Amma abin da yake haram ɗin fa shi ne kaɗan, sai ka ce jini tunda ruwa ne, sai ka ce giya tunda ruwa ce ko? To kaga ayyana abin da yake na haramun shi ya fi sauƙi, za ka fi kiyayewa, domin a nuna maka dama ai asalin komai halal ne. Amma abin da Allah ya ayyana ya ce yanzu kaza haram ne, ko manzansa sallallahu alaihi wasallam bisa umarnin Allah ya ce kaza haram ne, to shikenan sai a gaya maka za ka fi sauƙin kiyayewa, sai aka dinga zayyana mana amalin da yake haram. Shi ne ma ya ce ma ya haru min al-aqima, bai waiwaici abin da yake na halal ba. Sai za a yi ta mana bayani abin da yake na haram. In aka tantance mana abin da yake bai halatta ba, to kuma sai mu ga cewa sauran shi kuma ya zama to halal. Duk da cewa ba ya kawo magana ne wacce take shamila ba, irin wannan tantancewa na abubuwan nau'o'in haramci, mutum sai ya koma cikin littattafa na fiqhu, to a nan ne zai ga bayanai na abubuwan da aka haramta. Ko da kuwa hadisance ne aka kawo, misali kamar muwatta'in littafin fiqhu, to za ka iya tsinkayen abubuwan da yake na haram waɗanda suka zo a cikin hadisi. Qala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi wa innahu ay wa qad fassala lakum ma harama alaykum illa ma tariqtum ilayhi, suratul al-anhar. Wa ma lakum, me same ku? Alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi, da kuke kin cin abin da aka ambaci sunan Allah kai. Yana cikin abin da mushrikai suke yi, Quraishawa. In an yanka dabba, in nau'in abin da suka ce ai cinta haramun ne, to sai su ce ai wannan haramun ne ga mutane su ci, haramun ne ga mata su ci, ko haramun ne ga maza su ci, ko kuma haramun ne ga kowa in ba masu kulawa da gunki ba, ko da ku sunan Allah ka kira aka yanka. Amma abin da ya riga ya mutu kuma sai su ɗauka su ci, ai yankan Allah ne wannan. Abin da Allah ya kashe shi ya fi cancanta mu ci akan abin da mu muka kashe. Ta ga aiki da hankali ko? To ba a so ka yi aiki da hankali a shari'a. Ita shari'a ba so ake sai hankalinka ya yarda da ita ba. Hankalinka ya yarda da shari'a, hankalinka bai yarda da shari'a ba, ita shari'a cin gashin kanta take yi. ba a dora shari'a a ma'aunin hankali. In kace zaka dora shari'a a ma'aunin hankali, to sai zama to kai ta saba wa Allah. Haka abin yake ko? Sai mutum ya ta saba wa Allah, yace zai dora shari'a a ma'aunin hankali. Shine Allah ta'ala yace wa malakum Allah ta'kulu mimma dhukira ismullahi alayhi. Me yasa ne ku ba za ku ci abinda Allah subhanahu abinda aka ambaci sunan Allah akan sa ba yayin yanka ku ce ku haramta wa kanku. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum. Alhali Allah ta'ala ya fayyace muku daki daki abinda ya riga ya haramta mu. Abinda Allah ya haramta ku ya riga ya fayyace muku ya muku bayanin sa. In har abu bai fada ciki ba, to ai sai ku ci halal ne. Illa ma qarartum ilayhi, sai dai abinda kuka bukatu zuwa gare shi saboda tsananin kunci, musamman irin yanayi na halin tafiya ko abinda ya kama da haka, wanda aka haramta muku ma sai Allah ya halatta mu saboda tausayawa. Domin irtikabu akhafu dararai, dama wannan ka'ida ce a cikin shari'a ta musulunci, malaman usul sun fahimce ta daga cikin nassosi. Yadda zaka ga wani lokaci shari'a ta yi tsanani akan abu, amma a yanayi ko kuma a ce ba wannan ka'ida ce za sai da ad-daruratu tubiqu al-mahdhurat, wannan ka'ida ce ta fi dacewa da wannan bayani. Ad-daruratu tubiqu al-mahdhurat, abin da yake na larura wani lokaci shari'a tana akar da shi ya halatta abin da aka hana. An ce sallah dole sai za a yi ta, amma sai larura ta zo na rashin lafiya ko abin da ya kama da haka, mutum ba zai iya tsayawa ba, sai aka ce yi a zaune. Wannan inda ba da wannan larurar ba yi a zaune, sallar ba za ta karɓu ba. An ce kar mutum ya kuskure ya ci abincin da rana da Ramadan, amma a yanayin tafiya ko rashin lafiya sai aka ce ya ci, larura ce. To sai kaga larura ta halatta masa abin da da aka yi tsawa a kansa. To ana la'akari da irin waɗannan abubuwa. An haramta kaza, to yanzu larura ce babu abinci sam, yana halin tafiya guzurinsa ya yanke, kuma ya galabaita, kuma baya tsammanin zai samu abinci a kusa, kuma sai ya ga wani abinci wanda yake na haram, dabba ce mushe da tana gefen hanya ta mutu, yana tafiya cikin daji, to sai ya zauna ya gyara ta ya dasa ya ci abincin cika ciki. To kaga nan halatta shi ne illa ma qarartum ilayhi, duk abin da aka haramta maka idan irin wannan yanayi ya same ka ya halatta. Ba wai sai kuma abin da ake ci ba, ba wai sai barewa ka gani a jeji, a ko alhanzir ka gani a jeji alade sai ka ci, mushen alade ko kuma kaga alade mai rai, dab da zaka iya kama sai ka doke shi, shi ne kadai ka gani abin farauta a wajen, kuma in wata na neman ga shaƙe shi sai ka gasa ka ci. Albashi in ka gamu da wani abin da yake na halal kuma sai ka zubar da wannan. Mun gane ko? Ba wai sai abin da ya halatta gare ka, ai yanzu kan sai ka fita a wannan layin ne, ai an ɗauke maka wannan layin, yanzu ba wai fayyace maka wannan halal wannan haram ake ba, cewa ka ce komai ka ci. Abinda da aka ce maka haramun din ne yanzu ya halatta, illa ma qarartum ilayhi, shine abin da ake nan ba. Fa man yadurra ghayra baghin wala adin fala ithma alim, ko aka ce fa inna Allaha ghafurur rahim, an san ordinary lillahi fi ne, amma sai aka ce Allah ya yafe masa, in dai larura ce irin wanda aka sani. Ko misali yanzu wadanda ake zuwa musu yayi kunkuwa a cikin garuruwa, a garin mutum yake ba jeji ba, amma saboda tsabar yaki da aka zo an kakkashe da kashewa, jama'a sun galabaita, babu kuma hanyar da za a kawo musu ɗauki na abinci, suna zaune duk guzurinsu na cikin garin an cinye, to ya za su yi? Sai kuma su koma farautar ɓeraye su gasa su ci. Allah ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, alhali Allah ya fayyace muku daki daki abinda ya haramta muku. To wannan, a bisa wannan tafsir, wasu malamai sai suka ce huwa mushtamilun ala talatati umur, mana ya tattara kayan waɗansu abubuwa guda uku, rabewa tafsirin nan da Allah ta'ala yi. Akwai abin da yake haram nan, domin da yake wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, a cikin tafsirin akwai abin da yake haram ya fayyace muku shi, sannan akwai abin da yake kuma mubah ko halal, wanda yake halal ne shi mafi yawanci ba a faffaɗe shi ɗai-ɗai-ɗai ba, sai ɗai a faɗe shi mujmalan, sannan akwai abin da yake kuma ma sakata alaihi shari'u, abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiru a kansa da yi magana. Irin wannan da Allah ta'ala bai yi magana a kansa ba, shi ma sai aka ce fala tabahafu anha, kamar da yake cikin hadithin Jabir ibn Abdullah fi sahihain, kar ku ce ba sai kun ta bincike a kansu. Abinda ba a maka magana a kai ba, shi ke nan ko ya zama halal. Madama mai fada karkashin wannan kategorin ba, ya zama to halal. Yanzu misali, babu wani waje a cikin Qur'ani da zaka ga ko anasi na hadithi an yi maka magana a kayan da yawa daga cikin nau'o'in abinci, haka ne? Haka ne ko? Da yawa cikin nau'o'in abinci da ake, ai ba a yi magana su. To amma yaya suke? Wannan shi ne abin da aka yi shiru a kan nasu. Sai kaga waɗansu kuma sun fada ƙarƙashin abin da nafsi ya yi magana a kan, sun fada ƙarƙashin wannan rumfar. Imma wanda aka haramta ko wanda aka halalta. Tare da cewa wanda aka haramta sau da yawa akan zo da shi tafsilan, ana fayyace shi daki-daki a san shi dai-dai-dai. To nan Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana, ya fayyace mana abin da ya haramta. Qala Allahu ta'ala, ko yace fa Allahu ta'ala qad fassala lana ma ya haramu alaina, Allah madaukaki ya fayyace mana daki-daki abin da ya haramta mana tafsilan kafiyan, fayyacewa kuma wadda ta wadatar, wa bayyanahu bayanan wafiya, yayi bayaninsa cikakken bayani. Qala ta'ala, misali cikin suratul Ma'ida, sai Allah madaukaki yace حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق. كما تأكى فيتي وسأوى دي 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 أكى أمان شيء دوك دي أكى دبوبين ما في يوم تو أما yanayin da suka mutu, don ma da ba a rabewa, mutuwa ko mutuwa ce, wanda ya murɗe kan yanzu ko a yanzu wanda suke ba musulmi ba, a murɗe kai da a sa wuka a yanka makogoro kamar yadda musulmi suke yi, da a yi shokin ɗinta, da a ɗauko guduma a samu kanta ko a doke ta faɗin tana wutsul-wutsul ta mutu, su wajen su kawai duk ɗaya. Don duk wannan abin da na faɗa sukan yi wajen kashewa dabba, su dai ta mutu kawai a ci nama. To kaga irin wannan nau'o'in mutuwa shi ne sai Qur'ani ya ambaci dabbobi a bisa nau'o'i mabambanta, ba lallai wanda muka faɗa ba. Za mu ji waɗanne irin nau'i ne, shi ne Qur'ani Allah ta'ala ya ce harimat alaikumul maitatu, nan sai aka kawo suna jami'i, an haramta muku mushi. Da haka yanzu an ba ku wata ka'ida, duk dabba da ta mutu mushe ba a yanka ba haramun ne yanzu. Mun gane? Wannan ayar abin da ta umumin da ta kawo ke, duk da cewa a cikin nusus ana samun lafazin ya zo zuwa am, kuma ana samun wanda yake khas, ko kuma wanda yake mutlak a samun muqayyad. To ne ya zo shi da siga wacce take am, kuma an yi talakin ta maitatu, tare da cewa hadithi kuma yayi takayidi na wani irin almaita ne. Harimat alaikumul maitatu waddamu, da kuma jini. nan mata ya kai talakin sa. Amma wata aya a cikin Al-Qur'ani har ila nan mata masa taqahidi. Kaga idan aka ce hurmat alaikum bai tace wa gamu duk abin da ya dauki suna na mushe haram. Hadda mushen kifi ya fada karkashin wannan aya. Har mushen kifi ya fada karkashin wannan aya. To amma nafsi na hadisi shi kuma sai yayi ne sai ya taqayidi ga wannan umumin da yazo anan italakin da yazo anan sai nuna akwai wani nau'in mushe wanda bai fada ciki annabi ya sake fayyace wa mutane kaga bayan da zaka fahimci qur'ani kenan sai da hadisin nan ne sallallahu alaihi wasallam nan da aka ce waddamu na fa italakin sa aka yi duk abin da ya fada karkashin suna na jini shi ma ya fada to amma sai ayan alqur'ani nan ma sai tai taqayidin sa sai ta nuna wani irin nau'in jini yake nufi sai aka ce audamar masquha jini wanda yake kwarara ba jini wanda yake daskararre da Allah ya halice shi a daskara ba yanzu jinin da aka tsiyaya yana kwarara sai aka daskarar da shi yake kama da hanta haram yake kayan na basaukace ne ku da ku ne da aka kulle mai baya aka soye kuma aka azza mai suna shi da bai fita a sunansa shi a wajensa in ma ka ce abin nan dindukwalo ne ko kome ya kakkira shi shi a wajensa ku da ku ne dankali ne na Hausa ku da ku suke cewa bai canza suna ba don haka idan an tari jinin da yake tsiyaya sai aka daskarar da shi ya zama to kaman hanta sai aka soya shi ka ganshi kaman hanta ya sha mai ana soya hanta a burane mu ce ya tsiyayaci an saida masa haram in bai sani bai ci an cutar da shi waɗanda suka yi su suke da zunubinsu to kaga sai aya sai ta ƙara fayyace ma to amma nan wajen sai aka ba mu ka'ida ce da magani dukkan mushe an haramta muku da jini wala hamul khinzir da kuma naman alade wa ma uhilla li ghayrillahi bihi da abinda aka daga sauti da wannan Allah aka daga sauti wajen yanka shi da sunan wannan Allah an ambaci sunan asalan al-hilal shi ya daga sauti sun saba suka daga sauti na ambatan gumakansu idan za su yanka dabbobi to duk abin da aka yanka shi da sunan wannan Allah to shi ma ya zama to mushi ko gaba gaba su aka sa wal munkhalika da kuma nau'in dabba wanda aka makare ta aka shake shake ta kai da iya tana me haka na hanta mutu to ta zo mushi wal mawquzatu da kuma wanda aka jefe ta aka dauke wani abu sai aka jefe ta sai aka fade ta da shi shikenan sai ta mutu ita ma kaga kenan wannan wanda aka sa guluma to aka buje mata kai ita ma ta fada cikin mawquba dan fade ta kai wal mutaraddiyatu da wanda ta gangaro ta fita dawo daga sama akan mota ne ana tafiya ta waina saniya sai ta fado ko kuma akuya ita ce da yawan giggiwa sai ta daka tsalle ta fado katon bunsuru yana wutsul wutsul kafin a zo kansa sai ga ya mutu ko ka sa wuta shi da mai kai tunda yanzu ya mutu mutum ya iso ya zo mushe ku je ba shi kawai karnuka su ci wannan dai hatu da kuma wanda aka soke ta yar uwar ta soke ta tana wutsul wutsul har ta mutu wa ma akala sabu da alinda masu fikoki suka ci in an ci asabu ba sai zaki kawai duk dabbobi wanda suke masu cin nama carnivorous animals kenan ko masu cin nama karnuka ne sai suka zo suka samu dabba sai suka kashe ta suka ci ta mutu ko sun yage jikinta ko kuma kyarkeci ko kura suka kama suka yage jikin barewa sun fusgi gefen cikinta ta dinga gudu kuma a haka ta samu ta hau kan wani abu ta tsira amma kuma sai ta kwanta sai ta mutu a wajen وما أكل السبع كله sai aka hada waɗannan nau'o'i guda biyar al-munkhadika wal-mawquza wal-mutaraddiya wan-nadiha wa ma akala sabu nau'i biyar dinnan sune kadai istisna'in da yazo akan su sai aka ce illa ma zakkaitum sai dai abinda kuka riske su da rai kuka yanka shake ta ma kare ta ce kafin ta gama mutuwa sai kuka riske ta da rai sai kuka yanka jefe ta aka yi amma an same ta da rai aka yanka fadowa ta yi an same ta da rai an yanka ƴan uwarta ta soke mata ciki tana wutsul wutsul amma sai aka same ta da rai aka yanka barewar da ta gudu an fusge mata gefen na cikin ta kuda ta fusga amma ta samu ta tsira ta shiga wani sako a rasa yadda za a yi kai kuma dan farauta sai ka ganta tana ta haki tana wutsul wutsul da ido ta rasa yadda za ta yi sai ka yanka shikenan wannan yanzu ya koma halacci amma banda waɗancan guda uku da aka faɗa a baya almaita dama ta gama mutuwa addamu shi wannan abin lahamul khanzir ko da lafiyar sa ka same shi banda shi wa ma uhilla li ghayrillahi bihi an daga sunan Allah an yanka dama an gama to wannan duk ba sa halatta ba sai kuma Allah ta'ala ce wa madhbiha 'ala an-nusubi abin da aka yanka a kayan duwatsun tsafi ko duwatsun shirka anan kewayen Ka'aba suna da wani dutse a lokacin wanda idan za su yanka dan tabarruci sai su zo wajen sai su yanka to bisa wannan ne sai malamai suka ce duk abin da aka yanka shi a gurbin da ake yin wani abu na shirka ko tsafi ko an san ana bauta ma wani Allah a wajen sai aka zo dan girmama wajen aka yanka ko da sunan Allah ne aka yanka haramun ne ya bambanta da wancan da aka ce wa ma'uhin da bihi da ghayrillah wancan ba wai sai a wajen tsafi ba ko a ko ina ne aka yanka da sunan wani Allah haram ne wannan kuma an kawo shi gurbin wajen da ya ta'allaka da wani shirka wani ne sai ce ai za a yi addu'a amma sai an zubar da jini a je a samo tinkiya fara tinkiya misali ko a je a samo bunsuru a samo kaza a je bakin kogi me yasa sai bakin kogi aljanni ne ya ce a je bakin kogi a je bakin kogi ko a je gindin suri ko a je wajen wata kuka ko a tafi waje kaza sai a je a yanka haramun ne ba za a ci ba ya fada cikin wa mazu biha alan musudi abin da aka yanka shi akan gumaka domin wata ka'ida ce shaytaniya wanda Allah ta'ala bai saukar da abin nan amma in dalili ne ya sanya dabbarka zaka yanka ta ko kana cikin tafiya kuna so ku yanka sai zama to bakin kogi ne ko kuma akwai suri a wajen ba shi ne manufar ku ba hanya ce ta kawo ku ko za ku yanka dabbar ku sai ku yanka a wajen ba matsala ai ba shi kuka nufata ba amma wancan an yi shi da nufi kuma faɗa aka yi a matsayin ka'ida waye ba da ka'ida wani shaitani da ake bautawa kaga ya fada karshen rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd da aljanu ne an tsile su a kiyama suke faɗa sun yi alfarma ne na biyan bukata abinda za su iya ga mutane mutane kuma sai suka rika bauta musu wannan ya ji daɗi wannan ma ya ji daɗi so suna so a bauta musu zamanto abokan shariki ga Allah su zamanto shuraka lillah haka suke so ko da kusan san za su shiga wuta to mutane sun yarda sun musu sannan su kuma muqabili sun yi wa mutane abin da suke bukata a je a sanya wani fitina a amin nan haukatar da wani ko a sanya masa jinya ko a gigita masa tunani ko a fata masa dukiya ko abin da ya kama da haka bautar aljanni to matukar aka yanka irin wannan wajaje ya fada karkashin wa babu biha alal musubi shi ma haramun wannan babu istisna'i akai haramun ne wa an tastaqsimu bil azlam sai aka faɗi wani abu wanda shi ko ba nau'in abinci bane kada ku dinga yin wato neman rabo raba gardama bil azlam da kibau wasu kibau ne wanda suke da su guda uku aka sanya su a jikin abin nan Ka'aba suke an ajiye su daya suna da abin nan a jikinsu abin nan dukkan su an sanya musu abin nan isga a jikinsu, ko ba su da ruwa, ruwan karfan da ake harbi da shi babu. Guda uku ne, ɗaya an ce la taf'al, ɗaya kuma an ce if'al, ɗaya kuma aka bar shi haka. Don haka duk abin da suke neman za su yi, ko raba gardama a kan wani rigima da suke yi, ko tafiya da abin yake so yi, ko wani abu dai, sai a zo neman sa'a, sai a kama, sai a jijjiga su, a jijjiga su. In an jijjiga, sai kawai a ce sa hannunka ka ɗauko guda ɗaya a cikin kube aka sa su, inda ake zuba kibiyoyi, amma guda uku ne. Sai a ce sa hannu ka ɗauko ɗaya kawai. Bayan an jijjiga, an jijjiga, sai mutum ya sa hannu, sai ya zaro ɗaya. To in an ce if'al, shikenan, sai ya aikata. In an ce la taf'al, to ba zai aikata ba. In kuma ya fidda wanda yake babu rubutun komai a ciki, sai a ce to a saki. A tokin da haka ne a saka if'al da la taf'al amma kawai a huta. To duk shirgi ne irin wanda shaitan ya kaga musu su kai. To Allah ya ce kada a yi wannan, wa an tastaqsimu bil asla. Kaga wannan sai ya zamanto idan mutum zai yi abu kada ya ce zai je neman sa'a, wanda ma ya fada cikin shirka. Mutum idan zai yi abu sai ya je shi wajen wai wani malami in court, haka suke kiran su, wai malamai bokaye ne. Yanzu kuma sun yawaita tsafin nan, ana yawan yin sa, an koma kansa ana yi. Mutane akan abin da bai kai ya kawo ba, mace akan kishiya sai ta shiga ta je ta yi tsafi, mutum akan abokin sana'a sai ya je ya tsafi, a neman mata ma mutum sai ya je ya tsafi, a neman aiki mutum ya je ya tsafi, ko ne tsafi, ko ne tsafi. To ba kuma tsafi mutum ce. Don haka kada mutum ya kula da wannan, wallahi matsafi bai sai canja abin da Allah ya kaddara ba. Mu mun imani Allah ya faɗa, manzansa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam komai. Dama inna allaha kataba maqadiral ashiya'i qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana, haka yazo cikin hadithin dan Abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya halitta qaddara komai da zai wakana, tun kafin ya halicci sama da ƙasa, saman ma da ƙasan bai halicce su ba da shekara 50,000. Abin da ya so mu halitta sai dai halicci qaddara kafin halitta sama da ƙasa, saboda su ma sun fada cikin qaddara. Dan haka duk abin da zai faru yana nan cikin wani hadisin dan Abbas dan Annabi, cikin wani hadisi bayani da yake yace rufi'atul aqlam wa jaffat as-sumu, an dage alƙalami inda aka yi rubutun kuma ya bushe, waye sai canja abin Allah? Dan mai riga ya rubuta, kuma haka yadda ya rubuta abin yake kasancewa, nawa za a je a yi tsafin ba a samu yadda ake so ba, saboda dan ma Allah bai rubuta ba. In aka je aka yi tsafi sai aka samu yadda ake so, to ko ba a yi tsafin ba dama sai ya faru. Mai daɗi ne kuma mara daɗi, dama Allah ya rubuta. Nawa ne mutane al'amari jafi ifara ta same su, wata musiba da wani bala'i da wani asara a rayuwa da wata damuwa, ba kuma wanda ya je musu tsafi? To shi kuma me ya sababa? Kuma ina tare akan kaddara, mutane ke wahalar da kansu. To don haka nan da aka ce wa an tastaqsimu bil aslam, wannan neman sa'a da suke yi, ko raba gardama da suke yi, ko neman yin rabo da waɗannan kibon na neman sa'a, daidai yake da neman sa'a da ake zuwa wajen bokaye da ake kiransu malama. Ai yana so ya yi kaza ne, a duba masa da Allah shin wannan abun, wai dan tsabacce ma zai ce istihara, haka suke cewa wai za a masa istihara. To istihara ta ayan Nabi ya koyar da mu ya istihara, kai kai ne kake addu'ar ka ba wa Allah zabi, amma wani ne zai maka istihara ba kai ba ne, ba wanda yake, kai ne kake Annabi maka umarni kai. To akwai wanda yake zai ma shamaki ne tsakaninka da Allah? Ce aka ce idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi fariba thumma liyaqul, haka yace idan ɗayan ku yayi nufin yin wani al'amari to sai je nafila raka'a, eh nafila raka'a bi, sannan kuma yace ɗayan ku in yayi nufin kaza, ba ce ce ka je wajen wani ba, sai koya maka istikhara. Sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana laƙana mana istikhara kamar yadda yake laƙana mana Qur'ani, kamar yadda yake laƙana musu Qur'ani haka ya laƙana musu addu'ar istikhara. Don haka ga nan da aka ce wa an tastaqsimu bil azla, neman sa'a nan da ake tafiya shi ma ya fada, haramun ne Allah ya hana. Dukkan su waɗannan da aka jera sai Allah ya ce zalikum fisq, waɗannan al'amura duka fita ne daga da'awar Allah, shi ne al-fusuq. Asalin al-fusuq shi ne al-khuruj, fita. sun fice daga da'ar Allah. Don haka ya zamanto ba akan sai Allah ta'ala cikin ayat da yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, ba a bukatan ka kaga komai domin an cika addini, wa atmamtu alaykum ni'mati, an gama cika muku ni'ima ta musulunci, wa raditu lakum al-islam dinna. Allah ka dawo man da mu a kan tafartun manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tayar mu cikin lada. Wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana. Muna ƙara addu'a ga ƴan uwan da suka rasu, musamman wanda ya rasu kwanakin nan mako biyu suka wuce, malam Hafizu Barde. Wannan shi ne darasi da muka yi a wannan majalisi na farko wanda ba tare da shi ba. Muna roƙon Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa, Allah ya gafarta masa kurakuransa, Allah ya maye masa abin da ya bari a baya, Allah ya sanya masa albarka, Allah kuma ya sanya canganta masa na. Mu ma'ina da yanzu Allah ya kyautata mana da shi.